أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ياك الله سبحانه وتعالى مكوى مكوى مشيني هذا مؤونا مسلاتي متارن البركة مبام مسلاتي جوما آلنا نشكيم قرندوس أنجهر جيغاوة أولا يمتينا الهميس wanda yau 22 ga watan Ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda kuma ya dace da 13 ga watan 4 miladiya 2023 muna cikin suratu dukhan wayannan ayoyi da aka karanta an karanta su a jiya mun soma bayani akan su lokaci yayi mana halinsa mun zo daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin. Idan muka duba annabi Musa alayhi salatu wassalam ya jero maganganu na hankali na sanin ya kamata na kuma dattaku da a ce Fir'auna ya san irin waɗannan abubuwa. Kun ga ya faɗi cewa na farko an addu ilayya ibadallah, ku bani bayin Allah, kenan bayin Allah ne ba bayinku ba, ni ma ba bayina ba ne ba, ku sake su domin su je su bautata ma Allah subhanahu wata'ala. Kuma ya ce inni lakum rasulun amin, ni manzo ne amintacce, ba zan cutar da kowa daga cikinku ba, kun san aminci na, kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya amintar da ni. Bayan sai ce wa alla ta'alu ala Allah, kuma kada ku nuna ma Allah ƙafafa da nuna ainihin tutsu da ɗaukaka. Kaga anan har yanzu Allah yake ta ambatawa, bai ce ni kan ku nuna min girman kai ko isa ba, wa alla ta'alu ala Allah, kada ku nuna ma Allah girman kai da dagawa, kar ku nuna masa, ku yi da ku bayi ne ku rusuna masa. Inni atikum bi sultanin mubin, ni mai zo muku da hujjoji ne mabayyana, ma'ana hujjojin da suke nuna Allah ya fi ƙarfinku, hujjojin da suke nuna cewa Allah ne ya aiko ni, hujjojin da suke nuna gaskiyar risalar da na zo muku da ita, sultanin mubin shine hujja mabayyaniya mun ambata irin abubuwa da Allah ya ba annabi Musa fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat banda as-sinin da kuma naqsin min al-thamarat banda kuma al-asa wal yad wannan duk suna daga cikin ayoyi guda tara da Allah ya bayar wa annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda kowace ita kadai ta isa a yadda cewa Allah mai ikon yi ne kuma ta isa a yadda cewa inda Allah ya so to a kan ta ita kare za a iya gamawa da waɗannan mutanen gabaki daya to sayin Allah ne kawai ya sanya ake daga musu kafa to shine bi sultanin mubin sai ce wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun kuma ni ina neman tsarin Allah ubangiji na ubangijin ku kada ya zama kun jefe ni kada ya zama kun cutar da ni anan annabi Musa alaihi salam kamar yadda kuka sani dai ne daga cikin ul azm min ar-rusul wato annabawa guda biyar mabiya daraja manzo alaihi salatu wassalam ibrahim alaihi salam musa alaihi salam isa alaihi salam nuh alaihi salatu wassalam wa inna sun mabiya darajar annabawa sun san cewa Allah ne ya aiko su sun san cewa shine bai ba su kariya to amma kuma duk da haka sai suka nemi tsarin sa daga sharrin mai sharri malaman tafsiri suka ce anan annabi Musa alaihi salam ya samu labari cewa ga abinda suke shiryawa na makirci da mummunan tanadi a kansa to sai ce wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsarin ubangiji na ma'ana wanda ya aiko ku wa rabbikum kuma shine ubangijin ku kuma in ku shine ubangijin ku ashe yafi karfin ku in shine ubangijin ku to duk abin da bai yadda ku aikata ba ba za ku iya aikatawa ba saboda haka kun Allah sai amfani da kalmar rububiyya domin sultar Allah da ta ce wassa a kan bayinsa duk tana ƙarƙashin rububiyya to shi yasa sai ki cewa rabbi wa rabbikum anan in muka kula annabi Musa alaihi salatu wassalam turo shi akai zuwa ga fir'auna kuma tunda Allah ne ya ce ya zo duk wata barazana da zai fuskanta ba za ta hana ya isar da wannan saƙon da Allah subhanahu wataala ba to kenan yanzu abin da ya rage tunda shi ba sojoji gare shi ba ba wasu makamai ya tara ba abin da ya rage shi ne kawai ya nemi kariyar Allah kuma ya isa ya kare shi din wannan kuma yana nuna mana duk lokacin da wuri ya yi wuri to idan kana son salama ka dogara ga Allah shi kadai kuma shi ya san mafitar da zai baka ku tuna wato tsagirancin Haddad ibn Yusuf al-Thaqafi a tarihin mutane marasa tausayi idan ka ce Haddad shine lambar farko a cikin masu da'awar musulunci to ba za ka yi laifi ba ya yanka malami a daddatsa shi a wulakata shi ba komai ba ne sayyidina Hassan al-Basri babban tabi'i yana daga cikin wanda sun kai ruwa rana da Hajjaj ibn Yusuf Hajjaj ibn Yusuf kun sani cewa tabi'i ne ya rayu da sahabbai sahabbai nawa ne ma Hajjaj ya kashe ballantana wanda ba su kai matsayin ainihin sahabbai ba to akwai lokacin da shi Hajjaj ya gina wani gida na kasaita gida na ji da fada aka saka abubuwan kayatarwa ga shuke-shuke ga wane ne ya tara mutane cewa a zo a gani a ga irin abin da ya Hassan al-Basri ya daga cikin da aka yi to da ya zo sai ya kushe ya ce duk abin da kake takama to bai kai abin da Fir'auna ya yi ba kuma Fir'auna ya gadara da wannan Allah ya share shi kan ba a yi shi ba to sai ya zamo Hajjaji ya zo iya wuya kawai sai ya shirya dama shi Hajjaji wai in kai laifi ba wai sai an fita wajen gari ba katon buzu nasa za a shimfida gaban sa a fille kan mutum ba wai sai an fita waje ba kawai shikenan yasa aka so da irin wannan jemamman bozun da sayyab shine ainihin hauni kawai sai a aika Hassan al-Basri yazo Hassan al-Basri yana shigowa daga ga wannan bozo an aje ga kuma sayyab to shikenan sai aka ga bakin sa ya motsa da wa'in su kalmomi yana shigowa sai Hajjaj yake cewa huna Aba Sa'id huna Aba Sa'id zo ka zauna nan ya zauna kusa da shi ya dauko wani turare algaliya shine turare na karshe shi da kansa ya shafa masa a gemun sai ya shafa masa yake cewa kai ne shugaban malaman yanki na gaba daya kai ne jagoran malaman yanki na sai ya tafi tawayi bayan yayi fatawa ya gama Hassan al-Basri ya tashi sai da ya raka shi sannan ya dawo shine wasu suka bi shi suka ce Allah gafarta mana wallahi abinda yayi ma ba dan shi ya kira ka ba yace ina san suka ce to mun ga ka dan motsa bakin ka don Allah ba da me ka fada yace kalmar da na fada cewa ne Allahumma ya waliya ni'mati wa malabi inda karbi ij'al nikmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim yace wannan shine abin da na fada nace ya Allah majibincin duk jin dadi na gabaki daya kai ne mafakata a lokacin damuwa da bacin rai Allah ka sa duk wani akubarsa da mugun tanadinsa da ketarsa to ka sa ya zama bardan wa salaman alai ya zama sanyi na aminci gare ni kamar yanda ka sa wuta ta zama bardan wa salaman ala ibrahim yanzu ya fada saboda gaskiyar nufi ko nan take Allah ya karba saboda shine muqallibul qulub kai yanzu a ce Hajjaj ya gayyato ka je amma dan mamare ka ba in ma ka tsira daga kisan afiwai har ya shafa maka turare har ma ya maka raki har ya fatawa kai wannan abu ne a tarihi nadir wannan suna daga cikin nawajir abin da nake iya tunawa na dan ban dariya isassa yakan yi yawo irin ya rika baddaba ne kawai sai ya ga wani mutum a wajen gari da shi bai san Hajjaj ba sai ya ce kai bawan Allah me za ka ce da Allah a kan shugabanku Hajjaj ce wannan tantiri lalatacce al-zalimi dan cin zali Allah ya bar baganinsa sai ce ka kusan ni wane ne sai ce a sai kai bayani sai ce ai ni ne Hajjaj sai ce to ni kuma ka san wane ne sai ce ai ni ne mahaukacin nan na kabila kaza sai ce to tabin kai dama yana dan taso min daga lokaci zuwa lokaci to wannan shi ne mafi tsanani tsananin wani a kai shi ma da kansa ya dare ya ce a sauka lafiya to wannan kaɗan ne daga cikin wanda Allah ya tsirtar da su daga kaidin Hajjaj almuhim abinda nake nufi a nan ne kun ga Annabi Musa alaihi salam ya san jabberancin Fir'auna ya san muguntar Fir'auna ya san ainihin rashin tausayinsa to sai yayi addu'a yace lallai inni qutu bi rabbi wa rabbikum ba kai kadai ba duk ma wanda suke tare da kai an tarjumun kada ku samu damar da za ku je bene wasu malamai suka ce an tarjumun anan ana nufin ar-rajmu bil lisan wato su faffada masa bakaken maganganu na cin zarafi da bacinci wasu malaman abinda suka fassara kenan saboda haka sai ke cewa wa in lam tu'minu li to idan ba kwa yin imani da ni ba ku gamsu da abin da na zo da shi ba to fa a ta zilun ku kyale ne dan ba dole ba ne sai kun karɓa shi Allah da ya saƙon shi ya san matakin da ya ɗauka a kanku ma'ana ku kyale ne la ni wa la alayya ba ku yi imani da ni ba kuma bai zama ainihin kun cutar da ni ba wannan shi ke nuna cewa duk matsayinka duk darajarka to kada ka ce zaka tare aradu da ka kace ai kai kadai gayya ne kai kokari ka kauce ma sharri gurgurdin nan zaka iya kauce masa in kai dauki duk matakin da zaka iya saura sai ka fawwala ma Allah subhanahu wataala kun ga jihadi da Allah ya wajabta ayi manzo alaihi salatu wassalam sai yake ce ma sahabbai la tatamannu liqa' al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru kakku dinga fata kuna kwafa kuna kartar kasa cewa Allah ya kawo jihadi kakku wannan ku roki Allah zaman lafiya in har ya kama ya taso babu yadda za a yi to sai ku tunkara kuma ku yi haƙuri to wannan shine tsarin addinin musulunci shi yasa mun sha fada masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula da kai bin takobi da ka saka ne sun yi kuskure manzo alaihi salamu da da'awa ya kafa daular musulunci shi takobi da aka daga lalura ce ta babu yadda za a yi dole sai wannan shi yasa aka kalli tarihin kakaf yaƙe-yaƙen manzo alaihi salamu ko dai a taho har gida ai nufi za a lakushe masa hanci kaman yaƙin Badar da yaƙin Uhudu da kuma yaƙin Khandaq kun ga har gida aka zo domin a yaƙi Shari'a Islam to kaga zai ga mai hannu Sallallahu Alaihi Wasallam ya zauna ba zai yi ba dole ya tashi ya kare kansa ko kuma labari ya zo masa cewa arnan gari kaza suna nan sun yi tanadi za su zo su taho a cikin dare a boye su auka wa manzo Alaihi Wasallam to wannan kuma dole ne a yi shiri a riga su amma haka kawai a ce manzo alaihi salam ya dauki takobi da sahabbai ba ɗaya daga cikin wannan ya tunkari mutane ba a taba yi ba to saboda haka addinin musulunci da'awa ce a idan ta kafa shi ina fata mun gane to saboda haka sai yake cewa in lam tu'minu li fa'tazilun idan ba ku yi imani da ni ba ba ku gamsu da abin da zo da shi ba to ku nisance ni fad'a rabbahu malaman tafsiri suka ce dole anan akwai abin da yake mahbubun muqaddar wato shi qur'ani ba komai da komai zai ambata ba akwai siyakin da idan aka taho kai da kanka za ka iya ciki abin da ba ambata ba kun ganin da yace wa illam tu'minu li fa'tazilun aka ce fa da rabbuhu kenan fa lam yu'minu wa rafadu da'awatahu ba sai imani ba suka yi watsi da da'awarsa fa lamma ayisa minhum da'a to yayin da ya ɗebe tsammani ya yanke ƙaunar imanin su to daga nan kuma sai addu'a shine fada'a rabbahu sai ya roki ubangijinsa anna ha'ula'i qaumun mujrimun yace ya Allah waɗannan mutane ne masu manyan laifuka mutanen da ba za su yi imani ba a cikin suratul yunus Allah ya kawo mana yadda annabi Musa alaihi salam yayi addu'a وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا كي لتضيوا wato fir'auna da mutanansa ado da dukiya ka ba su komai suka zo ainihin domin su batar da mutane a rayuwar duniya sai ce to ya Allah ka kame zukatansu na farko ka shafe dukiyoyinsu kuma ka riƙe zukatansu kada su yi imani har sai sun ga azaba mai raɗaɗe a nan annabi Musa ya ga duk wata daga kafa da ya kamata a yi anye a yi masu azaba iri kaza kamar yadda muka ambata aya a yi irin wannan su tuba a janye a yi irin wannan a kawo wata su tuba a janye anye saboda haka ba za su yi imani wanda yake na ha abada ba imani na wucin gadi ne to shi yasa annabi Musa ya addu'a ya ce ya Allah kai ne ka baiwa Fir'auna da mutanansa ado da dukiya domin ya zamo ainihin sun batar da bayinka ya Allah ka shafe dukiyarsu ya Allah ka riƙe zukatansu kada su yi imani har sai sun ga azaba mai radadi. Annabi Musa shi yake addu'ar, Annabi Haruna yana cewa amin. Allah sai ya ce kaduji badda a wata kuma fastaqima, an amsa addu'ar ku, ku je ku saurara. Allahu akbar. Wasu malaman tafsiri suka ce daga ran da Annabi Musa ya addu'a, ku duba Annabi Musa yake addu'a, Annabi Harun yana cewa amin, kuma Allah ya ce ya karba. Amma sai da aka yi shekara 40 tif sana kare ka Fir'auna, dan Allah yanzu wane ne a cikin mu yayi addu'ar shekara 10 bai ga biyan bukata ba ya ci gaba? Ai wallahi idan yi ta shekara ya ga shiru to ya daina kawai ne ga shato shi, tunda Allah ba zai bashi ba ya hakura. To amma yanzu ku duba Annabi ne yake addu'a, kuma Annabin lamba ta uku a daraja, sannan kuma wani Annabin yana cewa amin, kuma Allahn da kansa yace an karba, kuma sannan aka dauki wannan shekarun, sannan aka halaka Fir'auna. Allah shi ya san a cikin shekarun nan da aka yi kafin halaka shin wani irin cin zarafi ya yi Annabi Musa, wani irin bacin rai Annabi Musa ya fuskanta a cikin shekarun nan kafin a halaka shi. Wannan zai nuna maka ya kai bawan Allah, dan kai addu'a yau gobe shiru ka ji shiru, to kada ka dauka cewa ba a karba ba, kada ka dauka cewa dan ba a yi da kai, kada ka dauka cewa ai wannan abin da kake ba a maji ba, dan wani na dauka in ji shiru kila ba a ji shi ba. Haka yake zato, akwai dalilai da yawa da yake sawa kai addu'ar Allah ya ba ta tsawon lokaci, ko dai domin Allah ya ƙara gwada imaninka. Manzon Islam yake cewa ana karɓar addu'a ɗaya daga cikin ku in dai bai gaggawa ba. Sabai suka ce me ya gaggawa? Manzon Allah ya ce mutum ya ce da'autu da'autu wa lam yusajab li, na roƙa na roƙa amma ba a bani ba. Kila in duniya ce kake ta roƙo, in aka baka yanzu za ka yi wauta, za ka yi ƙuruciya, shi yasa aka ƙi baka sai shekarunka sun tafi, lokacin da za ta fi maka daɗi, don ba lokacin da hutawa ta fi daɗi irin lokacin da shekaru suka cin baɗan adam, lokacin ƙasusuwanka sun yi rauni, fatarka ta yi rauni, komai naka ya yi rauni, a lokacin kake son hutu, to in Allah ya kawo maka hutawa ta fi amfani a wannan lokacin, to ta yi wannan ce shi yasa aka ɗaga maka. Shi yasa manzo alaihi salam daga cikin addu'o'insa yana cewa Allah ka sanya mafi yalwar arzikin da kai mun lokacin da shekaru suka cin man, lokacin da jiki na yi rauni, wanda cikin addu'o'in manzo alaihi salatu wassalam. Saboda galibi in kana maji karfi aka baka, to wani lokaci zaka kecire ni yayi yawa abubuwan da bai kamata kai ba sai kai, dan ka nuna isa da kasaita, kuma abin da ba zai amfane ka ba. Amma lokacin da kai hankali ka fi tattala komai, yanzu ka kalli dan shekara 70 ko 60 da dan shekara 30 wa yafi alkinta kuɗi a cikin su, ai ba sai an faɗa maka ba. Iyayenmu za ka ga ko kuɗi za su fito kuna tsaye fa a tare sai sun ɗan juya, ku biyu in za su fito sai sun ɗan juya muka baya, saboda sanin muhimmancin kuɗi. To a shekara da shekaru shi fi kowa sanin darajar su, da wahala ka ga yayi abin da ba shi da amfani. Ina tuna wani dattijo da Allah ya kasa daga cikin iyayenmu, ya ga katin waya aka ce na 200 ne, ce 200 yanzu a sai wannan dan ai magana Allah sauke 200 ya ci jinjinawa, bai san ana sa da naira 1000 ba, bai san ana sa da 2000 ba, yana ganin yanzu 200 nan baka ci ba baka sha ba, kawai haka kawai ka sata a waya ka yi magana kawai. To wannan ga ya mun yadda zai zo ya cacin na 1000 kai ba zai yi ba. Almuhim Allah subhanahu wa ta'ala yakan jinkirta addu'a saboda dalilan da shi ya sani. To Annabi Musa da yi wannan addu'a aka samu wannan lokaci, sannan aka halakar da Fir'auna. Malamai suke cewa za ka ga wato irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta manzo alaihi salatu wassalam akan sauran annabawa. ba wai irin wannan maganganun ba a fadin su dan a nuna wani annabi ya ci baya ko daya sai dan nuna dai matsayi na manzo alaihi salatu wasalam kun ga annabi Musa da abu ya kai karshe ga addu'a da yi yace Allah ka shafe zukatan su ka shafe dukiyoyin su ka rike zukatan su kar su imani sai sun ga azaba mai tsanani shi ma annabi Nuhu alaihi salam da suka tika masa ciki yayi wa'azin nan na shekara 950 na wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qalil kaga sai yace rabbi la tazar al ardi min al kafirin diyara ya Allah ku mazaunin gida kar a bari wanda yake gida yana zaune duk a share su gaba ke da amma manzo alaihi salatu wasalam lokacin da mutanen Taif suka yi masa rashin mutunci suka jajjefe shi alaihi salam har sai da jini ya cika takalminsa mala'ika yazo yake cewa mala'ikan jibril ina tare da mala'ikan duwatsu in zaka bashi dama zai rufe waɗannan duwatsu akan mutanen Taif wanda bai sai Taif ba bai san duwatsun da yake magana ba yanzu idan kare Taif zaka ga akwai dutsen da kana cikin Taif amma kana hango haramin Makka duba tsawon tazarar wato tsawon duwatsun dutse ne wajen kilomita 25 daga ƙasa zuwa sama in ka ga ma yadda aka fasa dutse aka yi hanyar za ka yi mamaki irin aikin da aka yi lokacin da muka je ɗaya daga cikin manyan mutane da muka je a mota ce kai shi dai gaskiya a jirgi zai dawo ba zai dawo a mota ba saboda yadda yake irin hanyar da aka yi ma'ana dai manyan duwatsu ne to mala'ika jibril yau manzon Allah ta yi idan ya yarda mala'ika ya giggibo su a kifa akan mutanen Taif a murtsike su manzo Allah sai ce Allahumma lika qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya su ba su sani bane Allah kuma yasa da yawan su ga musulunta wasu wanda ba su musulunta ba su kai wanda suka yi musulunci to saboda haka dai kuma wannan yana nuna cewa ashe babban mutum yana yin fushi musamman idan aka taba dokokin Allah subhanahu wataala tunda ba wanda ya kai darajar annabi musamman ku duba annabi Nuhu mutum ne mai hakuri ba na wasa ba amma har ta kai yi wannan addu'a wannan shi zai nuna cewa babban mutum idan aka taba shi zai yi fushi kuma dole a bashi uzuri a ce wannan fushi da yi Allah ya samu dace to saboda haka sai yake cewa inna ha'ula'i qaumun mujrimun wa'annan wa'insu mutane ne wanda suke masu manyan laifuka ba za su yi da'a ba Allah dauki mataki a kansu Allah sai ya ce fa asri bi ibadi layla nan akwai kira'a guda biyu ko dai fasri ko fa asri al-imam Nafi al-Madani al-imam Ibn Kathir al-Makki sun karanta fasri fi'lin ya zama sara yasri subhanallazi asra kaga anan ruba'i ne asra yusri to shi sai aka ce asra su wa'annan sun karanta fasri ya zama sara yasri malamai biyar a cikin qurra'u da Abu Amr da Ibn Amir da Asim da Hamza da Kisa'i sun karanta fa asri to ya zama ainihin ruba'i da yawa akwai kalmomin larabci wanda zaka ga cewa ko suna tulafi ko ruba'i duka suna aiki irin dai kaman saka da aska saqahu wa saqahum rabbuhum kaga ubangijin su ya shahidu su anan kaga tulafi ne wa saqahu fa askainakumuhu nan kuma kaga ruba'i ne ba ce fa saqainakumuhu sai aka ce fa askainakumuhu to shi yasa zaka ga nasqikum da kuma nusqikum idan aka ce nasqikum ya zama tulafi aka ce nusqikum ya zama ainihin ruba'i to haka ne shi ma wannan asra yusri ko sara yasri yace fasri bi ibadi kai tafiyar dare da ainihin bayina lailan dan yanki na dare malaman duka da dama suka ce idan aka ce sara yasri ko ba ambaci lailan ba ana nufin cewa tafiya ce ta dare to amma idan aka kawo lailan dan a nuna takaitaccen lokacin kaga kace subhanallazi asra bi abdihi lailan abinda sai aka kawo lailan dan a nuna takaitaccen lokacin ku duba manzo alaihi salatu wassalam aka zo aka yi tafiya da shi daga ɗakin sa a makka zuwa baitul maqdis aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah ya tafi sama hatta bakwai ya kai ya kawo tsakanin mahalici da annabi Musa akan salloli 50 da aka bashi tun suna 50 har suka zama 5 da sauran annabawa da ya gana amma duk ya gama wannan alayhi salam ya dawo wurin kwanciya sa bai gama hucewa ba kamar kace lokacin sanyi in ka kwanta lokacin sanyi wurin zai dumi-dumi zaka ga idan ka je biyan bukata ban daki in zaka wajen minti 15 to in ka dawo nan yayi sanyi to amma shi manzo Allah salamu har ya gama wannan ya dawo wajen dumi-dumin nan ku duba wannan tafiyar ko da a ce ma daga nan ka je bakin kwanta ka dawo ai kaga abin da ya dauki lokaci to dan a nuna mu'jiza ne girma ta manzo Allah salamu to shi yasa kawo lailan din nan ma da aka ce abin nan fa asri bi ibadi lailan dan a nuna cewa ba wai duk daren gaba ki dai za su tafiya ba wani dan yanki ne wanda yake ainihin na dare innakum muttaba'un domin ku wa'anda za a bi ne za a zamo ainihin ana bin ku za a biyo bayan ku anan wato da aka ce lailan wasu malamai suna cewa yana daga cikin albarka da Allah ya yi wa dare a wajen yin abubuwa wato shi sanya za ka ga duk lokacin da ɗalibi zai ɗauki azama ta karatun dare yakan ci nasarori sama da karatun wuni saboda za ka ga an saka albarka mai yawa a cikin ayyuka da ake yi da dare musamman kuma ƙarshen-ƙarshensa shi yasa manzo Allah (SAW) yake cewa Allahumma barik lahum fi bukurihim Allah kai musu albarka a wajen sammakon su abinda malaman tafsiri suke cewa shi annabi Musa alaihi salam ƙarshen-ƙarshen dare ya fita shi da waɗannan mutane shi yasa Fir'auna ta ce fa atba'uhum mushrikin su sai suka bi su a lokacin fitowar rana rana har ta riga ta fito su kuma sai suka yi amfani da wannan sammakon na dabda fitowar alfijiri suke tafiya ainihin a wannan lokaci malamai sun yi maganganu masu yawa a wannan dan datsin lokaci na dabda fitowar alfijiri wanda Allah subhanahu wataala shi da kansa ya jinjina wa bayi yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahzaun wa bil ashari hum yastaghfirun a wata ayar wal mustaghfirin bil ashar Allah da ya zana bayi da gardatu yace da masu neman gafara dab da fitowar alfijiri saboda haka ba lokaci bane da ake so a rika bacci wannan lokaci mai tsada ne Allah yana baje koli na baye bayan alkhairai bayi da suke tashi a wannan lokaci su suka fi dacewa da wannan daga cikin wani istinbadi da na karanta na wani malami zai iya zamowa daidai zai iya zamowa ba daidai ba amma dai abin hankali zai iya kamawa yace zai idan ka kalli dabbobi da Allah ya najeji za ka ga cewa irin kuraye da zakuna damisa kerkece farautar su mafi yawa da dare suke yi sai sun zo daidai wajen sallar asuba su kwanta su yi ta bacci lokacin suke bacci amma su kuma sauran dabbobi irin su bakwane irin su bareyi irin su gada gwanki duk irin wa'annan su kuma bacci suke yi sosai a farkon dare sai sun zo kusan ƙarshen dare sai kace sun tashi to zaka ga zakokin nan da damusoshin nan da kerkecin nan cin dabbobin nan suke ci ne abincinsu amma kuma kullun kaman ba a cin wa'annan dabbobi sai kaga su adadin zakunan da damisoci su suke karewa dan yanzu idan kaga garken bareyi kaga garken bakwane sai kaga su ɗaruruwa kaman ba a taba su wasu suke ta to albarka ce ta irin wannan karshen lokaci da Allah yake tashin su shi yasa yawan su kullun yake ta karuwa saboda ka ya kai mai kukan talauci mai kukan an sa rana ba sadaki yi kokari ka dinga tashi kafin fitowa alfijiri kai na bilbilu ka daga hannu kamar raise ba Allah to in Allah ya da zaka ga biyan bukata zaka ga tallafin Allah ahir din alfitri yana fitowa kana bacci ba kanta wallahi ba kanta indai kana bari alfitri kanka sai sai azumi har wajen azumi ahir din ka ace wai sai an yi kiran sallah na biyu ka farka to za a rufe kofa ba kai Allah ya sa mu dace saboda kake ta innakum muttaba'un ku dinnan lalle za a bi kun ga Allah ya faɗa tun kafin ayi kuma fa'atba'uhum mushrikeen sai gashi kuma sun bi su a daidai lokacin fitowa sai yake cewa watrukil bahra rahwan na to sai mu abin nan anan idan muka duba a cikin tafsiri aya ta 17 yace fim ba zakara ta'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata ma wa qa'a lil ummi salifa abinda ya faru ga al'ummai da suka shude misalan domin baka misali liqu'il masa'ib na aukuwar musibu bi sabbil isyani saboda sabo fa qala sai yace wa laqad fatanna tabbas mun jarraba yace balauna mun jarraba kawma fir'auna mutanen fir'auna qablahum kafin mutanen manzo alayhi salatu wassalam an jarraba mutanen fir'auna ma'ahu tare da shi waja'ahum rasulun manzo yazo masu huwa musa alayhi salam shine annabi musa amincin Allah ya tabbata gare shi karimun manzo mai daraja Allah ta'ala a wajen Allah subhanahu wata'ala an addu ay bi an addu ilayya wato ku bani ma ad'ukum ilayhi abinda nake kiran ku zuwa gare shi min al-imani na daga ban gaskiya ai abhiru imanakum bi ta'a ku bayyana imanin ku ta hanyar biyayya ga Allah na faɗa mana anan ajiya cewa ko dai an addu ilayya ma'ana ku bani aran hankalin ku ko ku bani da'a wacce aka wajabta muku a kaina to sai zama ibadallah munada ne ko ku addu ilayya ibadallah ku bada bayin Allah gare ni ku sako banu Isra'il wannan shine ma'ana ta biyu wanda mun faɗa a jiya to shi mai tafsiri sai ya tafi akan ma'anar ta farko cewa addu ilayya ku bani haƙƙin da'a ibadallah ya ku bayin Allah wannan shine abin da mai tafsiri ya tafi zuwa gare shi inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo ne amintacce alama ursiltu bihi ga abin da aka aiko ni da shi wa alla ta'alu kuma kada ku nuna dagawa shine tatajabbaru kada ku nuna taurin kai alallahi ga Allah bi tarki ta'atihi ta hanyar kinyi masa biyayya inni atikum bi sultanin ni mai zo muku da hujja ne qur'anin dalili mubinin mabayyani bayyinu wanda yake karara ala risalati akan manzanci na fatawaqaduhu birrajuli sai suka kace shi suka yi masa narkon jefewa fa qala sai yace wa inni ubtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina neman tsarin ubangiji na da ubangijin ku kada ku jefe ni bil hijara da duwatsu wa in lam tu'minu li idan ba ku yi imani da ni ba shi ne to saddiquni in ma ba ku gaskata ni ba fa atazilun to ku kyale ni shine fatarku azaya ku ne sanci cutar da ni falam yatrukuhu amma duk da haka ba su kyale ainihin annabi Musa ba to duk da haka daga nan fa da rabbuhu sai ya roki ubangijinsa bi anna haula'i qaumun mujrimun yace wa'ancan ka mutane ne masu manyan laifuka mushrikuna wa'anda suke ainihin mushrikai fa qala ta'ala sai Allah yake cewa fa asri yace bi qat'il hamzati ace fa asri wa qati'a wa qari'a bi wasliha ance fasri kayi tafiyar da rubi ibadi da bayina su ne banu Isra'il lailan wani dan yanki na dare innakum muttaba'un ku wa'anda za a bi ne yatba'ukum fir'aunu wa qaumuhu fir'aunu da mutanansa za su aidafin biyo ku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
watrukil bahra wa innahum jundum mughraqun kam tarakum جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء
Allah subhanahu wata'ala sai yace waturikil bahara ka kyale tekun rahwan ta tsaya cik innahum jundun mughraqun su wata runduna ne wanda za a nutsar da su kam taraku min jannatin uyun sun bar gonaki da idanuwan ruwa masu yawan gaske wazru'in da shuke-shuke wa maqamin karim da matsayi ko mazauni wanda yake na alfarma da daraja wa na'amatin da abubuwa na jin dadi kanu fiha fakihin wanda suke more rayuwa a ciki kadhalik haka lamarin da sha'anin yake wa awrathnaha qauman akharin sai muka gadar da waɗannan abubuwa da suka bari ga waɗansu mutane na daban Allah sai ce fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu sama da ƙasa ba su yi kuka saboda abin da ya faru a kansu ba wa ma kanu munzirin kuma ba su zamo waɗanda ake saurara mawa ba anan malaman tafsiri suka ce annabi Musa alaihi salam kun ga da yaje Allah da yaje bakin teku Allah sai ce fadrib anidrib bi asaka albahr haka sai anidrib bi asaka albahr fam falaka fa kana kullu firqin ka qawlul azim aka ce ka daki teku da sandarka fam falaka sai ya kece malamai suka ce ruwan ya zamo ya sandare yanda ka san kankara wanda ya daskare yayi tudu nan ga wata hanya nan ma haka malamai suka ce aka samu hanyoyi har 12 wanda Bani Israil za su bi su wuce to Allah subhanahu wataala ya mu annabi Musa haka da yadda ki wannan duka da kai da zaka san aikin Allah ne sandar annabi Musa in ka kalle ta ido nawa take amma da yadda ki teku kawai shikenan ya dare yace fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa ka sama masu wani tafarki na wucewa a cikin teku kuma busashe ya salam ku duba a cikin minti daya aka dake ruwan kasar hatta mushe kawai a wuce kayau kamar ruwa bai taba ta ba kai ka san wannan aikin Allah to da yadda ki teku ta dare aka ba su hanya yana tsallakawa sai ya hango ga Fir'auna nan ya taho malaman tafsiri suka ce sai ya shawara cewa to tunda dama dukan tekun yayi dare to yanzu bari ya sake dukan sai ya rufe yanda idan Fir'auna ya zo shi ba shi da wannan mu'jizar kaga shikenan sai dai ya tsaya ya kwafa ya ji haushi ya koma to har zai sake dukan ruwan sai aka ce a'a waturikil bahara rahwan ka kyale tekun a tsaitak yadda yake wannan shi ya nuna da ya sake dukansa to zai koma yadda yake a da to Allah sai ya ce wa waturikil bahra rahwa ka bar shi yadda yake tak a tsaye to da an yi shiru a nan zai yi tunanin to yanzu in na bar shi suka taho a guje sun fi mu gudu suna kan abin hawa zo su murtsike mu sai aka ce innahum jundun mughraqun tarko ne aka dana musu ka kwantar da hankalinka su wata runduna ce wadda za a nutsar da su gabaki daya daga cikin Isra'iliya ya inganta ko bai inganta ba cewa da Fir'auna ya din faro aka ga teku ya kece sai mabiyansa suka soma fasa kai su ta kai ruwa ya hango Allah gashi nan ya dare har wa'intar sun samu rumucewa su suna ganin wanzu wato shi al'adar Musa ma alfarma Fir'auna da shiga har ya samu ya wuce saboda kasaita Fir'auna ruwan ya dare su da tun suke da Isra'iliya sun ambaci wannan Isra'iliya ta ana ɗaya bai kewa da su ta yi yiwa haka ne ta yi wa baka ba amma dai an ambata saboda haka Fir'auna yana zuwa kaga sai ya ga cewa ai shikenan sai a shiga ita tafiya to sai da ya taho can ƙarshe an kusa kaiwa sai aka datse gaba su kuma can sun gama shigowa ga baki ɗaya sai aka datse baya shikenan kirin kif an riga an gama ina allantaka ina fitsara ina nuna isa kada dai Fir'auna yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin wai Fir'auna musulmi ne a ranka ya miƙa waya Allah ya ce al'ana sai yanzu ta kadari mugun bawa sai yanzu wa kad asaita qablu wa kunta min almuslimin kayi rashin mutunci kayi sako ka zama cikin mabarnata sai yanzu shi ya sanya malamai suke cewa inna Allah yumhin wa la yuhmil Allah yana daga kafa amma baya sakaci baya bantuwa mutum yayi ta fitsara ya dauka ba amma san yana yi ba yayi shakkiyanci yayi shakkiyanci ya sheke ayarsa ya kashe kwariyar amma kuma daga ƙarshe sai ya yaba aya bakinta yanzu dai kun ga duk shekarun da Fir'auna yi yana rashin mutunci yana dagawa ƴan mintuna ya rena kansa ya yarda cewa ashe shayi ruwa ne Allah ka samu gaɗa to saboda haka Allah sai ke cewa innahum jundun mughraqun lallai su wata runduna ne wanda ainihin ake durmuyar da su ake nutsar da su Shaysa Ibn Abbas yake cewa ar-rihu wal ma'u min aqwa junudillah da ruwa da iska su ne sojojin Allah mafi ƙarfi a duk sojojin da Allah yake amfani da su a ban ƙasa wanda ba wanda ya isa ya fito na fito da su ba kamar ruwa da iska duk shakiyancin mai shakiyancin sun fi ƙarfinsa yanzu ne ku duba Fir'auna kamar yadda na faɗa muku malaman sira ko malaman tarihi suna cewa wannan kiran gaggawan da ya aje a bi annabi Musa sojoji sun ɗara 70,000 wasu ma suka ce 700,000 wannan kiran gaggawa ne ba ma sai da aka zata kinsa ba amma sai Allah ya haɗa su da bawansa ba takobi a hannunsa ba bindiga a hannunsa ba mashi ba kibiya kuma ba hannu ba kafa amma kuma idan kuka ya mutsa kai da shi sai ka gane cewa ya fi ƙarfinka abinda in babu shi babu rayuwa amma kuma Allah sai ya ɗanɗana kuɗa da shi in babu ruwa babu rayuwa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy sai da shi ake rayuwa Allah kuma in so sai ya dandana kuda da shi nasalla salamata wal afiya amin ka duba abinda Allah zai yi ni'ima da shi ya zama bala'i kalli abinda ya faru da ambaliyar ruwa shi ake addu'a idan an rasa Allah ya kawo don a samu ayi noma to kuma in ya wuce bukata kuma sai a koma a shiga hali na kakanika yi shi yasa wallahi kai dai dan adam ka bi Allah kuma ka ji tsoron Allah babu abin da Allah bai iya azaba da shi ba abin duk da kake gani na more rayuwa ne a wajenka wallahi Allah sai ya dandana maka kuda da shi yanzu abu mai sauki babban rigarka in Allah so sai ya zubo da kai da ita sai ka tashi kana sauri kafa ka tashi ga cikin tunan riga sai ka yi sama ka riga kasa tunan rigarka ba na rigar wani ba kuma wallahi dole unguwar ta faso duk da gawa da kai a duka yi targade ko ka samu abin nan gocewa ba shi ke nan ba sai dai a ba da wani a tafi kaga ba wani aka turo ba rigar ka ce wanda ka dauka da kudinka amma gashi a cikin daji ka ko ta kayar da kai to sai ka kaiwa kara ita zaka kai kara diga sai daga ce Allah da tuba bazan kara ba shine na kai wato wannan domin dai Allah ya nuna maka kai gajiyayye ne ta ko ina ruwan nan da kake jin dadi ka ji kishirwa ka zo ka fara kwat kwat sai ya kware ka kai ta tari ya biyo maka ta hanci kai ta firbita da kirka samu kanka kaga ba ce kuka fada ba yanzu wannan a kofi kake sha ana nuna maka na kofin ma idan an ga dama sai ya dauki mataki akan ka da shi ina kuma ainihin abin da ya shafi lati to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yayi musu kita innahum jundum mughraqun lallai su wata runduna ne wanda ainihin ake shigar da su a lokacin da su cikin ruwa to dauki iska mun faɗi Ibn Abbas ya ce mafi karfin rundunar Allah shine wato ainihin ruwa da iska yanzu kalli iska wane ne iska baya wajigawa ni na sani abubuwa da Allah ya mana na zamani suna kawo mana nesa ta zama kusa na san yanzu a social media an ga hoton kan ba'adi adawa da Allah ya masa azaba gashi nan yana yi wa cikin waya kan mutum ne ya cika bayan a kori kura kai ba gangan jiki ba kundume mai in ka kalli wannan kanka ce to da Allah ina mai uban ina uban jikin amma Allah subhanahu wataala da iska yayi musu kata kata da iska Allah ya kare da su su ma ba sun tumbata suna cewa man ashaddu minna quwwa kai kana fada mana Allah waye kai mu tsarin karfi to Allah bai aiko mala'ika ba balla sai ce ai mala'iku ne iska ta yau da kullum wanda in babu ita ba za ka rayu ba in babu iska shaka mutuwa za a yi to ga ta Allah ya halakar da wayansu da ita saboda ka kullum sai dai ka roki salama a wajen Allah Allah ka salama a cikin abincinka an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren da ganar da mu daidai din kafin mu so mu amsa tambayoyi akwai nasiha da nake so ne a cikin 'yan mintuna musamman ga magidanta wallahi mata suna koka miyagun halin waɗansu mazaje nasu wani ba dan bashi da shi ba ya zamo marowace ba zai wadata iyalansa ba yanzu daga cikin abinda wasu mata suke mun korafe mazansu sun shigo itikafi kuma sun baro su ba kuɗin sefare waye ce sai kai itikafi itikafi mustahabbi ne shi kuma sauke nauyin iyalanka wajibi ne yaushe za ka bar wajibi ka tafi mustahabbi ba za a gode mu wannan itikafin naka ba in dai haka ka fito itikafi anan ka zo ka ɗauki karatu kana azumi ka baro matanka ƙayau Allah ba zai gode mu wannan itikafin naka ba ka san da sani gara ma ka warware shi ka je gida ka kyautata masa in dai ladar Allah kake nema kyautata ma iyali yafi karfin sadaka manzo alaihi salamu a hadithin muslim yace dinari da mutum zai ba miskini da dinari da mutum zai ba da fi sabilillahi da dinari da mutum zai ciyar da iyalansa manzo Allah yace wanda ka ciyar da iyalanka shi fi girman daraja a wajen Allah subhanahu wataala ka duba jihadi amma ka ciyar da su ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ka fi matsayi da daraja a wajen Allah yaushe ne kai da ake bi bashi ka zo kana sadaka ba daidai ba ne wannan shi sa dan Allah duk wata ibada da kake so kai dan Allah ka tambayi malamai sai su faɗa ma abin da yake daidai abin da za ka samu kusaci a wajen Allah amma yaushe ne ka zo da ɗan kuɗinka ka soke su a cikin aljihu ƙila nan kana aikawa ana son maka abubuwa da ranka yake so can kuma gidanka garau garau ɗin ma baya samuwa kuma kai Allah ya wajabta ku ciyar da su wallahi idan kai dattijo ne mai dattawa ai matanka ya kamata a azumin nan ko dan wahalhalu da yake nunkuwa a kansu, mata sun fi shan wahala a cikin azumin nan. Girke-girke, wanke-wanke, shirye-shirye ya fi kafin azumi. Ai ya kamata ka nuna wa matanka kai karimi ne, ka yi masa abin da ba sa zato na kyautatawa. In Allah ya gore ma kuɗi, ka ɗauko wasu kuɗi na kyautatawa, ka ce to ga wannan tukuicin kyautatawa ne, saboda ayyukanku sun ƙaru a cikin azumi, nima ga nawa kyautatawar, kamar yadda nake so nima Allah ya kyautata mu. Ai kai ma za ka so Allah ya kyautata maka. To amma wallahi akwai mazajen da ba su da fiqhu, matan suna cikin wahala su je suna gwaninta a wajen abokai. Yanzu wani zai iya zuwa a gaban mai shayi ya sa fasa kwai da indomi aiwaye ci da abokai a gaban mai shayi, matan suna can kayau. To ba lada abinda kai Allah bai gode ba, ka cutar da iyalanka, kyautata ma wanda Allah bai dora ma sai kai masa ba, ba daidai bane wannan. Kai ko ba komai, don Allah za ka so a ce yarka tana auren mawadaci, shi ya je yi alkin ta kansa ya kyautata ma kansa, ita kuma tana nan a bushe, don Allah an yi ma yarka adalci. To kai sai ka yi ma yar waɗansu haka, ka yi daidai. To abin da ke so in gaya ma, wallahi daga cikin wani abu da Allah ya yi, kai a matsayinka na uba, duk kyautatawan ma da za ka yi, mafi yawa ‘ya’yanka mazansu da matansu sun fi kasancewa tare da uwarsu sama da kai. Ɗabi’ar ɗa ya fi tausaya ma uwarsa. Wannan amma kana kyautata mata, sai ka ga su ne tare ita 70 a cikin 100, kai 30 za ka samu. Da za ku yi rigima, kai ne mara gaskiya, duk gaskiyarka. Haka Allah ya ɗabi’antar da ‘ya’ya. To ballantana su ga kana gasa mahaifiyarsu, su ga kana cutar da mahaifiyarsu, kana da shi ba wai don baka da shi ba, amma ga ta nan kullun zane a koɗe, kullun ƙafafuwanta kaushi ba mai shafawa. Wallahi in ka ji al'adar wasu mazajen, abin zai maka takaici. Akwai wata mata da ta kira ne, take ta dan Allah mallam ku riƙa yi wa mazaje wa'azi, tace yanzu ‘ya’yanta mafi yawan su mata ne, uban nan nasu mai hali ne, ta ce amma wallahi mai shafawa ba ya saya ma ‘ya’yansa mata, ta ce silifas sai dai ta saya musu. ‘Ya’ya mata, me kake so su je su yi? Allah da kansa yake cewa awa man yuna shabu fil hiliyat, su ‘ya’ya mata a cikin ƙawa da ado da kwalliya suke tasowa. Mafi yawa ‘ya mace ita kaɗai sai ta ɗauki kuɗin da ɗa namiji biyu ko uku za ka kashe masu, saboda kwalliya ta da sauransu. To amma a ce wai ‘ya’yanka mata sabulun wanka ba za ka sai musu ba, man shafawa ba za ka sai musu ba, silifas ba za ka sai musu ba, kuma kana da hali, so kake su tafi a titi wani ya siya musu? To don Allah mu gyara wannan, mu gyara wannan, Allah ya ba mu iko mu gyara. Bismillah, amin.
To assalamu alaikum, mai tambaya ta farko yake cewa malam menene hukuncin wanda ya sallar juma'a a masallaci tare da imam, sannan ya sake zuwa wani masallacin don sauraron khutuba, sai kuma ya sake yin sallar juma'a ta biyu.
Wannan jahilin gari ne, wake zuwa ya ce juma'a biyu, kuma shi masallacin da ka zo na biyun jin hudubar, in hudubar ita ke gamsar da kai, ai sai ka kyale wancan da kai na farko, ka zo kai sallar juma'a nan, ka yi juma'a kuma ka ji hudu'a, amma juma'a biyu Allah gafarta mala, ai ba a yin wannan, ba daidai ba ne wannan abin da ka yi. Kuma yanzu taimakon da Allah ya ma social media hudubobi ma duk na jigawa, in kana so za ka iya samun su a duk juma'a, idan aka gama ana rikodin duk hudubobi za ka iya samun na masallacin da baka je ba. To amma kirinkin me ka ce wai ka je wai ka ji huduba kuma haka da sallar juma'a, to da can me kai, yanzu kuma me kai? To ba daidai ba ne, kada ka sake.
Tambayarsa ta biyu ya ce shin mutum zai iya tsayawa da karatu cikin sallah a waƙafi sai ya yi ruku'u ba tare da ya kai kan aya ba?
Kaiwa ƙarshen kowace aya sunna ce, daga cikin sunnonin manzo alaihi salatu wasalam. Amma wasu malamai suna ga dan an tsaya a tsakiyar aya in ma'ana ta cika ba matsala bane. Yanzu misali tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, kaga wakafi ne. To amma zaka ga magariba suna buga shi ma a matsayin wa in ya'tukum usara shine farkon sumuni. Kaga sumuni kuma ɗaya kashi ɗaya a cikin takwas ne na Alkur'ani. Sumunin nan zai tashi ne akan kuri ko kumsa ko aya, ba wai wakafi ba. To wasu malaman suna gani in ma'ana ta cika dan ka tsaya ba za a ce kayi laifi ba, amma kuma dai mutum bai ɗabbaka sunna ba saboda manzo alaihi salamu ƙarshen ayoyi yake tsayawa.
To tambaya ta ƙarshe yau wannan ce assalamu alaikum, da fatan malamin yana lafiya. Don Allah tambaya ta nan ita ce, muna da wata majalisa da sai an fito daga sallar asuba take ci, sai muka yi wa kanmu faɗa kan cewa mai zai hana mu da wannan zaman ko izu ɗaya mu dinga yi kullum da azumi kuma izu biyu. Mun daɗe muna yin hakan, wannan azumin sai wani malami ya ce mana wai bid'a ne, muna haɗa baki muna karantawa, sai dai kowa ya yi nasa ko kuma kowa ya zo yana biya nasa one by one.
To na farko ɗazu na faɗa, lokuta guda biyu masu ƙima ne, kafin fitowar alfijiri da kuma bayan an yi sallar asuba kafin fitowar rana. Kun ga tun a cikin littafin risala idan ka karanta cewa mustahabi ne idan kai sallar asuba ka zauna ka dunga zikirin Allah har rana ta fito ko dab da fitowar rana, domin lokaci ne wanda shi ma Allah yana kyaututtuka ga bayi. Ga azkar nan da yawa wanda sun zo ainihin a sunna, za ka ga magabata in suka yi asuban nan za su zauna, wani ma sai rana ta fito sannan zai tashi ainihin ya tafi gidansa. To ba daidai bane ba ka banzatar da wannan lokaci ko wajen jin labarun duniya. Na faɗa a baya wanda cikin jarabin da aka yi masa, saboda sai ya ji labarin ƙasar waje ya yi dai asaran duk wani azkar ɗin bayan sallar asuba, musamman lokacin da karfe 6 daidai za ka ga wani an gama sallah. Akwai lokacin da za ga an gama sallar asuba ma 6 da ɗan minti ne ko biyu, lokacin da alfijiri yake fitowa 5:38. To wannan jiran da za a yi sai ka ga cewa wani lokacin 6 da ko minti 5 ma za a gama sallah. To wani sai ya taho masallaci da rediyo, wallahi ana sallamewa tasbihin nan ba zai yi shi ba, kada labarin ƙasa waje ya kubuce masa. Wannan rashin sanin ciwon kai ne, rashin sanin ciwon kai ne. Tun da kake jin labarin zuwa yanzu me maka, me ka amfana? Ni na sha faɗa in dai labari muhimmi ne wallahi kana kwance za a faɗa ma kyauta, ba sai ka ji wani zai ji ya faɗa ma kyauta wani ka ji abin da ya faru ai ni kaza ni kaza, kace to madalla shi kenan ya ji ma ya faɗa ma kai, yanzu an yi ya faɗa ma shi ya bata minti 30 ka more. To saboda haka a alkinta wannan lokaci da zikirin Allah da karatun Qur'ani. In na fahimci abinda takarda take nunawa, suna yin karatu ne jama'i da murya ɗaya. To karatu da murya ɗaya halin koyarwa ake yi ga ɗalibai, kana faɗa suna faɗa da murya ɗaya, ƴan tafiz aya ce ko dai daga farkon aya zuwa farko ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, su ma su ɗauka ga baki ɗaya. Kaga wannan koyarwa ce, domin shi kunne ya fi shigar da ilimi sama da ido. Duk abinda za ka dinga faɗa da baki kunnen ka yana ji ya fi zama. To shi yasa kuka ga yara sun fi mu riƙe abubuwa, saboda yaro ana faɗa yana faɗa, bakinsa yana faɗa kunnensa yana ji, dandanan sai ya haddace. To shi yasa ya halatta wannan jama'i ɗin. Amma kawai in zauna ni da mai jan baki ko mu da suwa ne mu dinga ɗaukan aya muna ajewa tare, wannan bid'a ce. Bid'a ce ta Misrawa aka ɗauko aka kawo mana nan. Karatu jama'i mutane su rinka ɗauka, wanda ma ya fi muni akwai wanda za ga Misrawa suna yi, sai a kamo aya wani yana gama ɗaya sai wancan ya ɗauki ɗaya, wani a datse wani ya cika, wannan bid'a ce. Ba za ka samu wani a cikin aikin magabata ba. Saboda haka kowannenku ya je ya ɗauko shafi ɗaya ko shafi biyu gun malami ya zauna ya haddace abinsa bayan sallar asuba. In ya so in ka haddace to sai ka ce abokinka ya ji maka, ya riƙe musaf ɗin kai kana karantawa, inda ka kuskure ya gyara maka. amma ba wai a zo ana yi da murya daya ba halin koyarwa ba, wannan bai zo a sunna bai zo daga cikin ayyukan magabata ba. Yan uwa, kamar da yadda na faɗa a baya, mununnan ka addu'o'i lallai yadda Allah ya yi mutanen kirki ya yi bargurbi. Yanzu wannan lokacin shi ne lokacin da aka fi neman kusaci ga Allah subhanahu wa ta'ala, lokacin da bayin Allah suke haƙuri da hutu da baccin dare domin su zo neman kusaci zuwa ga Allah. Wai a wannan lokacin za a samu wasu bijirarru su kuma a lokacin suke shirya ya za su cuci bayin Allah. To kamar yadda na faɗa mana, Allah bai karɓa addu'a ne, mu dinga yawaita addu'o'i. Ya Allah, duk wanda zai shiryo mummuna domin ya cutar da bayinka, ya Allah ka maida mummunansa a kansa. Ya Allah, miyagun bayinka da suke shirin cutar da bayinka na ƙwarai, Allah ga karanga su. Allah kai ka halice su, ka fi ƙarfinsu. Allah kai ne maganin kowane makiri. Allah ka fi ƙarfin kowane macici. Ya Allah, duk wanda zai shirya cutar da bayinka, Allah ka maida cutarsa a kansa. Allah ka maida makircinsa a kansa. Allah ka maida sharrinsa a kansa. Ya Allah, idan mai shiriwa ne, Allah ka ganar da shi munin abin da yake shiryawa, ka ba shi ikon tuba, taubatan nasuha, domin ya huta bayan Allah su huta. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. ورد سوءه وكيده في نهره يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يريدون سوءا بنا. اللهم عليك بالذين يريدون سوءا بنا يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يخزونك يا رب العالمين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.